bita ta manda 8.5 da laifin zamani Abubakar Sabo ake tare da shi kuma kamar yadda aka kwana aka tashi a nan jihar Kano da ma wasu wato makotin jihohi a iya cewa akwai wata sabuwar al'ada mara kyau da ta shigo musamman ga matasan mu ta yawaita kwacin waya wani lokacin ma kan a kwace mutum wayar sai an nemi ya bada sai illata shi don gudun cewar ko kuma don nuna a yi masa barazana wannan abu ne da yake ciwa kusan kowa to a ƙarya wannan ya sa muka yo takanar domin zanta da wato hukumar da take kare wato kungiyar da take kare haƙin dan adam da jin kai ta Human Rights and Community Service Initiative Kano State karkashin jagorancin Comrade Balaraba Shehu Leko don jin shinya suke kallon waɗannan abubuwa da suke faruwa ga matasan mu kuma a matsayin su na kungiyoyin kare haƙin dan adam shin wannan mataki za su dauka dangane cewar an taimakawa al'umma da kuma mahukunta musamman bangarorin tsaro dangane cewar an magance wannan abu da yake faruwa
to sunana Comrade Balaraba Shehu Leko director na kungiyar kare haƙin dan adam ta kasar jihar Kano ta Human Rights and Community Service kuma senior member Institute for Crisis Resolution, Peace Building and Conciliation. Alhamdulillah wannan abin sai da mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma mun tsici kan ma cikin wannan al'umma tamu cewar yau ba mace ba namiji ba yaro ba babba da zarar matasan nan sun ga flash waya a hannunka to za su iya kashe mutum don su karɓi waya 10,000 zuwa 20,000 zuwa 30,000 saboda biyan buƙatarsu a wannan gaɓa nake so mana tariyar baya al'umma ya kamata su gane family crisis wato rigingimu ko matsalolin cikin iyali da domestic violence da rigingimu na cikin al'umma su suke haifar da wayannan irin al'umma da muke samu su yanzu suke wannan ta'addanci da kwacin waya na farko mutum ya saki matarsa ya bar ta da ƴaƴa baya kula da su ba ruwansa da karatunsu ba ruwansu da abincin da za su ci ba ruwansu da lafiyarsu sannan wasu kuma an sake ta amma ya kwace ƴaƴan ya kai su wani hannu wanda ba za a ba su kulawa da ya kamata ba domin reno sai uwa ko ita uwar ta dangwarar da ƴaƴan a hannun da bai kamata ta dangwarar da su ba saboda bacin ran rabuwa da mijinta da suka yi a wannan gaba tun daga nan matsalolin suke farawa yau idan an waye gari uba ya mutu ya bar ƴaƴa a cikin unguwa mai bi gidan haya suke ba su da yanda za su yi al'umma suna kallo duk za su sa ƴaƴansu a makarantu masu kyau su ɗauke su a mota su kai su makaranta su je su ɗauko su su dada su a sa musu kayan sallah mai kyau a ba su abinci mai kyau su ci amma raguwar waɗannan yara suna cikin al'ummar amma kowa ya neglecting nasu idan ba za ka iya sa su a makarantar kuɗi kamar ta yayanka ba kai su gamman school na public school ka ba su learning materials su je in kaga kayansu sun yi da ci ka ɗan ba su 100, 200, 500 lokaci-lokaci ba kullum ba wannan ya bada contribution ya kamata a unguwanni a ce akwai wasu zaurika na sulhu wanda za a dinga haɗa kai ana taimakon waɗanda suke da ƙaramin ƙarfi ko waɗanda mazansu suka mutu suka basu da ƴaƴa ko irin waɗannan dai matsaloli haka na cikin al'umma to daga nan ake samun upbringing na yara suke tasowa ba wanda ya kula da su ba wanda ya taimake su ba wanda ya shiga al'amarinsu from there za su taso ba su da tunanin kowa ba kuma jin kai a zuciyarsu tunda ba a ji kansu ba lokacin da suke bukata a ji kansu sun girma sun kai wani munzali waɗanda ba sa jin tsoron kowa idan gidan yaro ne an kai su sun je sun ji yanda yake idan police station ne an sa su a cell sun je sun yi kwana kaza a ciki idan menene saboda duk zuciyar ta bushe ta kikishi ko ba wani ne ya bada gudunmawa ba al'umma ne a wannan gaba nake kira ga gwamnatin jihar Kano in particular akwai wayanda ba 'yan jihar Kano ba duk da doka ta kare haƙƙin dan adam ko ta duniya ta ba wa kowanne dan adam dama ya zauna duk inda yake so ya zauna a fadin duniya amma muna so Kano nan ba mu da inda ya fita ba kuma inda nake so duk duniya irin Kano saboda ina kira ga gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ko wani tsari da aka yi a baya yaran nan in san da aka kama su a kai su a killace su a wata makaranta wasu za a zaunar da su a koya musu sana'a na farko ba za su shaye shayen nan na biyu ba za su yawo ba na uku za a koya musu sana'a na hudu za a koya musu addini in ba su iya ba na biyar za a koya musu rubutu da karatu how to read and write so akalla cikin mutum 1000 gwamnati ce wannan kokarin ta taimaki al'ummar jihar Kano ta sauƙaƙa wa al'ummar jihar Kano ta cire al'ummar jihar Kano daga cikin barazana ta wayannan mutane ba burinmu yau a kama su a kai su gidan yari ba ba burinmu a kama su a harbe su ba a'a burinmu ya za a je a gyara musu ɗabi'unsu a mai da su mutane domin za su iya ba wa al'umma gudunmawa a nan gaba
a hannu guda kuma da ga misali su waɗanda ake yunkurin a kwace wayan nan tunda ana amfani da makami wata ran za ka gan su yuya guda su waɗanda ake zargi da wannan ta'ada wata ran za ka ga ba su da yawa me kan mutum ya kamata ya yi idan irin waɗannan su yi kansa
so first of all I would like to advise people and general public ina so in ba wa al'umma shawara a farko lissan da suka zo suka ce kawo waya karka yi gaddama ka ba su because rashin ba su zai iya sa su halakar da rayuwarka kuma ka rasa wayar ka rasa rayuwarka gaba daya amma a shawarce musamman lokutan da aka fahimta ko lokutan da ake gane cewa lokacin suke fitowa su yi wannan ta'addanci ko lokacin taron siyasa ko lokacin taron wani abu a wayansu gurare sannan bayan sallar magariba zuwa bayan isha'i a wani lokutan suke da yawa mutane yanzu sukan fito sallar asuba amma yaran nan ba su haƙura ba sallar asuba ma an san kana fitowa da babban waya suka ga kyallinta za su zo kafin ka ƙarasa masallaci su tutse ka a kankana su karbe so duk a kiyaye waɗannan abubuwa a dinga ajiye wayoyin a gida in lokaci ya yi domin akwai wani makoci ya rage yana wani abu ɗabi'a ta na kira shi da matarsa irin wai tana da tsohon ciki yakan ɗauke ta su tafi suna ɗan kewayawa kuma wajen da suke kewayawa da duhu yan nan na kasa haƙuri na kira shi na ce da Allah ina so in baka shawara yaran nan ba imani ne da su ba to sai ne da su za su iya fasa maka caka ma wuka ko su yi wa mataka illa inda sai sun yi shaye-shayen su suke za su yi wannan ka daina ɗaukan mataka kuna tafiya kuna hasken waya su sun ga wannan wayar to za su iya kashe mutum don su karɓi wannan wayar za su iya buga mutum ɗan buda su karɓa su kashe su so ina ba mutane shawara su kiyaye da wayannan lokuta da a daina fito da wayar in ba ya kama dole ma sai ka fito kai yawo da daddare ba yanzu ya kamata mutane su haƙura su dinga zama a gidaje especially ma za su dinga zama kusa da iyalinsu suna hira da su suna ɗauke musu kewa ya fi wannan yawon da za ka zo bakin hanya kai hira ko a kira ka waya ka ɗan sha kwana kana magana on phone su kuma sun ƙyalla sun hango ka su zo su sare ka su karɓi wayar ka a gaba wata riba a ciki gwara ka zauna wajen iyalinka ma ka hira da su ka samu lada wannan shi ne a shawara ta
mita tumanda 8.5 da la'ifin mu na zamani a bakar sabo idan Allah kuma shi wannan batu za mu ci gaba da bidiyar sa ganin cewa dukkan hukumomin da ya kamata a ce an samu da ma kuma su kansu irin waɗannan matasan da ake zargi idan hukumomin sun zakume su za mu ji ta bakin su musamman dalilin da yake sa suke irin wannan ta'ada ta su mara kyau da kuma wata kil abin da zai sa su daina Abakar Sabo kamar yadda na faɗa akan mita 8.5 da laifin mu na zamani